Da yawa 'yan Najeriya ɗalibai ke tsallakawa zuwa ƙasashen ƙetare domin neman ilimi saboda wasu dalilai da watakila suka hana su neman ilimin a cikin gida Najeriya. Wasu iyayensu ne ke ɗaukar nauyin karatun nasu, yayin da wasu kuwa gwamnatoci ne ke ɗaukar nauyinsu. Doko ta wace hanya dai ake ɗaukar nauyin ɗaliban? Masana na ganin sakacin gwamnati a hujjan kula da ilimi da daga cikin abubuwan da ke tilasta a fita waje neman sa duk da wahalar da ake ciki. Profesa Bello Dodon Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa
irin sakaci wanda ita hukuma ta yi na rashin inganta makarantun nan cikin ƙasa da yawan yajin aiki da ke ta faruwa babu ruwan hukuma wurare su zanso rufe, to waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da 'yan Najeriya ke son su tafi waje. To da 'yan siyasa sun ka taho, su ma sai suka maida aika yara karatu waje sana'a. Wani biyaran na karatu ba su ƙare ba, gwamnatocin na Najeriya su yadda su wajen su fita batunsu.
Matsalolin da wasu lokuta ɗaliban da ke karatu waje ke samu, musamman waɗanda gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu, ba su rasa nasaba da wata tankiya da taɓulla tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin Sokoto mai suna Yahaya Usman Gadabo wanda ke karatu a ƙasar Rasha. Ɗalibin da ya yi ƙorafe-ƙorafe waɗanda wasu jaridu suka wallafa, inda yake zargin gwamnatin Sokoto da ƙin biyan sa kuɗin karatu da ma zamansa a ƙasar ta Rasha, abinda ya jefa rayuwarsa cikin ƙunci har ya faɗa hannun jami'an kula da shige da ficen baƙi na ƙasar, kuma ko wani lokaci ana iya turo ƙiyarsa zuwa Najeriya. Anata Haujin gwamnatin Sokoto ta ce maganar da ɗalibin ya yi ba gaskiya ba ne, saboda tun shekara ta 2014 ta soma ɗaukar nauyin karatunsa a ƙasar Sudan da alwashin za a ɗauki nauyin karatunsa har tsawon shekara biyar. Bayan shekara ɗaya ya koma ƙasar Rasha, kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun nasa har ƙarewar wa'adin shekaru biyar. Ya nemi ƙarin wa'adin shekara ɗaya aka ƙara masa, ya sake neman shekara ɗaya aka sake ƙara masa. Shugaban hukumar ba da tallafin karatu wanda ya ajiye aiki kwanan nan, Hassan Muhammad Raba, wanda ya maganta da yawun gwamnati, ya ce bincikensu ya gano cewa kuɗaɗen da gwamnatin Sokoto ke tura wa yaron har ya sai mota yana taksi kuma ya auri mata 'yar ƙasar Rasha.
To waɗannan matsalolin duk in ka tattaro su za ka fahimci cewa yaron akwai wasu abubuwa gare shi waɗanda ya saba ma abubuwan da muka kula da su na sauran ɗalibai waɗanda sun kai fiye da 300 waɗanda muke da su cikin faɗin duniya. Amma dai ala kulli halin mu a matsayinmu na uwaye, ko hannunka ya ruɓe bayan da za a yi ka hizga shi ka yar, duk yanda za mu yi mu taimake shi muna nan muna kan yi. Amma dai a san da cewa abubuwan da ke yawo cikin social media ba gaskiya ba ne.
Na yi ƙoƙarin ji daga bakin ɗalibin ta hanyar kiran layinsa, sai dai abin ya ci tura. Akan haka ne na tambayi Farfesa Bello Dodon Bada ko me ke kawo irin wannan tankiyar.
Watan kasan da tukura da bako duk umbutawa ne. Yaro in ya tafi can, wani yaro in ya tafi hakikani ba karatu shi kai ba. Wasu lokuta ita kuma gwamnati babu radda ta kace ga laihinta balle ta gyara, kullun safiya daidai take. Kisa da wuya kace ga inda laihinta kamaimai shike.
Wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a shine duk da fushi da gwamnati ta yi akan yaron ya bata mata suna, ta amince ta biya masa kuɗin da suka rage na karatunsa, kuma tuni da ta sauya wurin aiki ga director da ke kula da al'amuran ɗalibai masu karatu ƙasashen waje na hukumar bayar da tallafin karatu da gwamnatin jihar Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.